نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أن قلنا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokin mu a wannan daya daga cikin gidajen sa a ban kasa a wannan gari na Zaria kuma unguwar Tudun Jiko. Yau muna safiyar ranar Litini 2 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1438 daidai da in ban kuskure ba 26 ne yau ga watan 6 shekara ta 2017. Ina fata haka ne. Kushaka babu irin wannan haduwa ko ba za a ce komai ba, ba karamin alkhairi bane ga al'umma kuma ba karamin tasiri yake da shi wurin karfafan juna ba, wurin abin da ya shafi kira zuwa ga Allah. Ina roƙo Allah madaukakin sarki ya azurta ni daga mutakatar wurin faɗin dukkan abin da zai amfane ni ya amfane ku duniyar mu da lahiran mu. Allah ta'ala ni santa mu da faɗin dukkan wani abin da ba zai zamto mana abin alasan barka ba ranar alkiyama. Ina miƙa godiya ga dukkanin iyaye da malamai da ƴan uwa da suka yi iya ƙoƙarin ganin cewa an haɗa wannan zama. Ina fata Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Duba da yanayin lokacin mu kuma matashiyar da aka bayar matashiya ce wanda take da fadi kwarai da gaske, dan musamman shi kansa internet kadai aka ce ai magana kansa ba tare da an kebance wani wuri ba, to gaskiya lokaci ba zai bada dama a karkada komai a cikin sa. To amma alhamdulillahi matashiyar da aka bada dama mai magana akai shine hanyoyin sadarwa na internet da mummunan tasirin su. Wannan kalmar ta mummuna na ji ta fita a cikin naku gabatar wanda kuka yi, da mummunan tasirin su wajen tarbiyyar al'umma musulmi. Alal hakika wannan maudu'i ne da aka yi tunani kwarai daga saurin ganin dace wanya zamto an yi magana a kan shi, saboda al'amarin internet a yau wani al'amari ne wanda yake da kaifi biyu, kuma dukkanin kaifin ba mai sauki a ciki. Duk ta inda mutum ya ɗauke shi to bai da tsaka-tsaki a ƙurewa yake. In dai amfani ne to za ka tarda amfanin yana amsa sunan amfani, idan kuma cutarwa ne da sharri to shi ma fitina ne da sharri mai tsananin gaske da yake yaɗawa a cikin al'umma. In muka ce internet za mu yi magana a kai, maganan za ta yi faɗin da lokacinmu ba zai gamsar da mu mu samu manufar da aka tara taron domin sa ba. To da haka a ƙarƙashin internet ɗin za mu baiwa ɓangaren abin da ya shafi social network muhimmanci, wanda su ne ya kusan sun zama hantsi ne da gidan kowa, suna mu'amala da rayuwarmu ƙwarai da gaske. Waɗannan kafafe da ake da su na social media da sauransu, me ake nufi da su? Wasu hanyoyi ne da ake amfani da su wurin ba da saƙo ko karɓan shi, sawa'un ta hanyar rubutu ko ta magana ko ta hoto ko duk haɗa duka rubutun da hoto mai motsi da sauransu da sauti. To dukkanin wannan al'amari da yake gudana su ne abin da ake kallon samu tsaye abubuwa da suka shafi internet da social network. Idan muka kalli wannan al'amarin za mu tadda cewa wani abu ne wanda a musulunci zai iya amfanarwa sannan kuma a musulunci zai iya cutarwa, duk da hasali wanda su suka kirkire shi farko sun yi shi ne saboda tsaro na yaki da suke da sauransu musamman na kasa da kasa sun fare shi ta hanyar da za a tura sojoji su je yaki wani lokaci a kashe su kuma a iya gane sirrin kasan tunda zaka je yaki za a zauna a tsara ga abin da za ku yi in an kashe sojoji sai a tsinci sirrin kasa wanda suke tafe da shi na yaki daga nan su kuma sai ai mawandar da aka kashe din kaimu kasar su illa da aka suke tunanin ya za su saukake wannan cutarwa daga to gara ka je sai a rinka turo sakon ta wata kafa wanda ba zai yi wani ya samun daman cimma wannan sirrin da aka turo ba a wannan lokaci kusan duk internet yana da tsaro wanda ba kowa ke iya shiga ba sai abin da ya shafi jami'an tsaro ko musamman wanda suke sojoji mayaka da sauransu ko daga bisani yan kasuwa suka ga cewa ba ai wannan wata hanya ce ta sauƙaƙe kasuwancin su tunda yanzu da in za ka Lagos kwana nawa kake a hanya ba ma ka iya sanin abin da za ka siyowa akwai ko babu har sai ka je kila kuma ka je ka tarda babu ga cin lokaci ga kashe kuɗi ga rashin biyan bukata da suka ga to in an haka su ma ai za su amfana to daga lokacin da yan kasuwa suka yi ƙarfi a cikin harkar sai zamto shi kuma babu tsaro kowa na iya abin da ya so gwargwadon iyawa da shi haka abu ya dinga girmama ba tarihi nake so mu yi ba dan ina so mu je kan asalin abin da ya hada mana shimfiɗa ne a takaice wannan ya sanya daga baya kowa sai ya zo yana amfani da shi gwargwadon manufansa kenan ashe wannan na nuna cewa duk waɗannan kafafe da muke da su illansu shine mai amfani da su din ba su a karan kansu ba dan su ba su komai sai abin da ka sa su su so da wannan yasa aka ga dacewan a hada wannan matsaya saboda al'amarin tarbiyya a cikin addinin musulunci ba karami bane al'amarin tarbiyya da haduwan al'umma da ganin ta ci gaba abu ne wanda musulunci bai sake da shi ba a tarihin musulunci dukkanin mu mun san wannan naso shi ne alqur'ani da dama sun magana akai na daga cikin tarbiyyar da Allah ke son mu da shi haduwan zukata da haduwan kan al'umma dan cimma manufanta Allah ta'ala na cewa fala tanazu fa tafshalu wa tadhhabu rihakum to duk waɗannan kafafe za mu ji suna da gudunmuwa wurin ruguza wannan haraduwan kai ko ba su da shi Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim ma'ana Allah na so ya ga haduwan kan mutane tun daga shi har yana alfahari da shi a matsayin wani aiki da ya mana na gata abu na farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mutukar muhimmanci lokacin da ya shigo garin Madina kamar yadda kuka sani shine hada ɗan uwantaka na addini a tsakanin sahabbansa to duk waɗannan zuwan kafafe su ma za mu ji irin tasirinsu shin sun dore sun dogar da wannan tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya doro mu akan sa ko an samu akasin haka wannan yana daga cikin abin da na san ku da kanku za ku iya ba kanku amsa a bangarori da daman gaske to saboda haka ne yan uwa musulmi daga cikin abin da za mu kalle su shine amfani da waɗannan kafafe na sadarwa a zuwa wannan lokaci kusan ana samun ɗaruruwan shafukan zumunci wanda suke ɗauke da abubuwan ci gaba kuma suke sabunta salo a cikin al'umma a wurin mu'amalarsu ta yadda mutum na iya riskan mutumin da inda baicin irin waɗannan ba zai taɓa iya riskansa ba ko dai saboda nisan wuri ko saboda matakai waɗanda shi ba zai iya cika su ba ballanta na ya riske wannan mutumin da yake so ya riske shi dan daga cikin abin da ya taimaka wurin rusa tarbiyyar da za mu zo kansu shine samun dama ta kai tsaye da dukkan wani mutum kusan wanda ba ka tsammani babu wani abu na protocol ko wani abu na da zai sha makanta tsakaninka da wani wanda kake da alaka da shi ta abin da ya shafi a waɗannan kafafe din har sai idan shi ne yake haka din ta wata hanya ta daban to dan haka nan wannan na daga cikin abubuwan da suka yadu a cikinmu kuma an samu kididdiga da aka fitar karkashin wannan kafa ta internet mai suna brandwatch.com a shekaran da ya wuce 2016 sun tabbatar da cewa mutanen da suke amfani da internet a duniya mutum biliyan ɗaya ne da ɗigo bakwai a bara kenan kaga a bana kuma ba su fitar wace karshen shekara Allah kadai ya san nawa ake da mutum biliyan 1.7 sannan waɗanda suke yin Facebook a cikin su waɗannan shafukan zumunta suna da kididdigar mutum biliyan 1.1 to din ka duba malamai na cewa a duniya akwai kasan da ke da yawan waɗannan adadin kuwa akwai kasan da ke da mutane biliyan 1.1 wani abu China sun kai ko 1.3 to kaga in an ce wan masu yin internet ne duka babu kasar da za ta iya daukar su kenan a ban kasa to shi kaga abu ne wanda yake da daura kai kwarai da gaske kuma abu ne wanda dole kai da zai iya yin tasiri a cikin abin da ya shafi rayuwar al'umma so kamar inda nayi shimfiɗa a taƙaice a baya waɗannan tafafi sun ba da dama na zuwa kusa da wasu abubuwa ko wasu mutane waɗanda a baya ba a samun haka daga cikin ƙaramin misali littafin da kila da sai ka yi asusu kamar za ka auri budurwa yadda kake tara kuɗin akwati haka za ka tara kuɗin siyan littafi yanzu sai a baka shi a taƙaice a cikin wani yanayi da naira 500 ma sai ya baka damar karanta shi da leƙa abin da ba za ka iya leƙowa a cikinsa ba sannan ya baka damar iya mu'amala da wasu mutane da suke sama da kai a ilimi don tsotsa da amfana daga ilimin da Allah ya ba su ko ta sauti ko ta magana kai tsaye ko ta rubutu to wannan amfani ne ba su ne abubuwan da muke za mu faɗaɗa magana a kansu ba saboda gara ka sa abin da zai cutar da kai ka gyara shi shi ya fi maka fiye da kai ta ruɗuwa da abin da kake ganin shi nasara ne a gare ka don duk wanda zai cikin duhu to yana cikin haske wanda ko baka same shi cikin haske ba ina za ka gan shi dole yana cikin duhu ne to matsalolin su ne abin da suka fice mana tuwo a farya kuma na san su ne babban manufar da ya sa ake tunanin a haɗa wannan haɗuwa ta mu so za mu ɗauke su gwargwadon dama na lokaci sai mu ga waɗanda za mu iya amfana daga ciki daga cikin matsaloli da wannan kafafe suka haifar kuma mafi girma kuma mafi hatsari shine gurɓata aƙida na mutane sabili da duk mutumin da yake da ingantacciyar aƙida to ana sa ran wata rana zai shiga aljanna sannan duk mutumin da aƙidarsa ta samu matsala ko komai yayi masa daidai to kuma komai bai daidai ba saboda ƙarshensa ba za ta yi kyau wannan mun sani dalilai da dama na alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da abin da yake hatsarin mutuwa ba tare da aƙida ta musulunci ba kuma sun kwaɗaitar da mutuwa akan addini din wala tamutunna illa wa antum muslimun duk umarni ne na alƙur'ani da hadisi to wannan sun ba da daman da waɗanda a fili ba za su iya haɗa rabin mutanen da suke wurin nan su koyar da su wata mummunar aƙida ba saboda sun san ɗabi'a ta mutane ma ba zai amshe ta ba to sai su koma irin wannan dandali su rakito mutane su haɗa su wani wuri mutum na ban ɗakinsa ko ɗakin matansa ko ofishinsa sai ya jefo wani abin da za ka iya ƙoƙarin bayyana sharrin abin da ke cikinsa da ilimi amma ina waɗanda suka nisanci ilimi da malamai na Allah sun rudu da abin da ya haifo da shi to kaga ashe yana daga cikin matsaloli da wannan kafa yake da shi gurɓata aƙida ta mutane wanda abu ne mai tsananin muhimmanci ga rayuwar mutum fiye da abinci da abin sha da matsuguni aƙida ta fi duk waɗannan abubuwa muhimmanci to waɗannan kafafi suna taimakawa wurin ganin sun rusa su saboda irin mutanen da suke mu'amala da su in kana bibiya musamman shafukan Facebook za ka sha mamaki ko ajiya na ga wani wanda ya rubutu da suna na musulmi wanda ba buƙatar faɗi sunan shi ballanta na mu tallata shi abin da ya rubuta shi ne mutane sun gama wahal da kansu sun sha kishin ruwan banza da wofi tsammanin su wai akwai wata rayuwa da za su sake shiga bayan wannan kuma zai rakito duk shirman da zai rakito na ƙoƙarin ganin ya kara magana yayi wannan magana ajiyajiyan nan naga wannan rubutu to kuma abin da zai baka mamaki sai ka je ka san wanda suke comment ga kashin rubutun su zaka sha mamaki kwarai da gaske zaka gane ashe lallai wannan abu yana da hatsarurruka masu zaman kansu abinda baka tsammanin dabba ma zai amsa da shi ba wallahi sai kaga wani ya amsa ya hau ya zauna to da haka nan daga cikin matsaloli akwai mene yakar aqida ta mutane ingantacciyar aqida wannan matsala ce wanda mafita na shawarwari zai zo daga dishani na biyu daga cikin matsalolin da wannan kafafe suka haifar akwai rarrabuwan kan musulmi akwai rarrabuwan kan musulmi wani shi abin da ya shafi kafan yaɗa labarai kadan kafoyin waɗannan kafafe na social network ɗabi'ansa shi dai ba zai iya maka rubutu na minti biyu da hannun dama ba ina nufin da larabci na addini sannan ba zai iya maka rubutu ko na minti uku da hannun hagu ba ina nufin boko ma'ana bai da karatun addini bai da karatun sanin rayuwa aikinsa kadai zuwa ya zakulo wasu abubuwa masu rikici a cikin al'umma masu rarraba kan mutane wanda ya san fito da su zai haifar da fitina tsakanin mutane to shi wani da ya hau wannan social network ko abin da yake nema ce ya rakito abu kaza ya kai wuri kaza ya ci mutuncin wanda zai ci mutuncin sai hada fitina wanda karshe dole wannan ya haifar da rauni a tsakanin al'umma dole wannan haifar da sarewan gwiwa ga wasu wanda suke da hazaka wurin ganin al'umma ta tsaye akan turban da ya dace to wannan yana daga cikin matsaloli da ake da shi sannan bayan wannan daga cikin matsaloli mafi girma akwai tozarta ilimi daga cikin tozarci na farko shine da yawan mutane sun tsammanin cewa kafan internet kadai ya ishe su zama malamai a yau ya ishe su san addini wannan taran aradu da kani danganci ne wanda duk wanda ya fadi ta to ba zai tashi billahi alazim ba za ka taba ilimi ba sai ka je gaban malama dole sai ka zauna an karanta maka ka fahimta ka dauki tsawon lokaci ana gurza ka kayi hakuri kuma ba tare da gaggawa ba to zuwa waɗannan internet ya sa kawai kowa na ganin shi ma malami kuma babban abin ta kai ci shi ne ba wai kananan ɗalibai iri na irin ku na ƙasa ba hatta a cikin waɗanda ake ganin elite ne wanda ake ganin suna da karatu sun rudu da irin wannan abu saboda ni na san malamin da a jami'a yana karantar da ɗalibai da suka yi wata tambaya bai yi kalle sai ce musu kawai izhabu ila shag gogul ku je wurin shag gogul komai na ci kuma wannan gogul din kankamanta ba daga Ka'aba fa aka yo shi ba daga Saudiya aka yo duk wani shirme da kwamaca la yana cikin sa makiyanka bal sun riga ma masoyanka farga a cikin sa ba kowa ne ke da rariyan tace fari da baki ba a cikin waɗannan kafafi shi yasa da akwai iko ba kowa ne ma ya kamata a bashi dama ya hulɗa da waɗannan kafafi ba dan dai kawai rashin dama to kaga idan za a ce malamai za su hana idan su bacci su yi bincike su yi karatu na tsawon lokaci suna gina al'umma sannan kai ke tsammanin za ka iya samun ilimi rana ɗaya kuma ya fi nasu albarka kuma ka fi su gaskiya ta irin waɗannan kafafe to akwai yaudaran kai a cikinsa su waɗannan mataimaka ne ba laifi ba ne ko aibi idan ka faɗaɗa wani abu na iliminka da abin da kake da yaƙinin ingancinsa a cikinsu to amma dogaro da shi kaɗai wannan ba tarbiyya ce ta musulmi ba tarbiyyar musulunci shine ka tashi ka je ka nemi ilimi a wurin malamai masanansa ma'abotansa da haka nuna daga cikin matsaloli da ake fuskanta yan uwa musulmi daga ciki na matsaloli wurin tarbiyya akwai yaɗa labarai waɗanda ba su da tushe ba su da gindi in ji Bahaushe mutum yana da gaggawan ashe shi ya fara fito da abu a Facebook wurin shi aka fara ji ya ashe ku misali ganin wata da aka yi magana kwana biyu da suka wuce wani ma ba zai jira ba ƙarya zai shi zai tsara da kanshi ya dama mutane kuma ƙarya ne to saboda haka nan akwai buƙatar da gaskin matsalolin mu fahimci yaɗa labarai marasa tushe mutum zai ce abu kaza ya faru a ce a ina ya ce a Katsina in ka binci za a Katsina sai a ce a Jigawa aka ji har ka gama kara da inda za ka kara ba za ka ji gaskiyar magana to abin da ya fi wannan sharri a wannan babi shi ne za ka ga mutum ya ɗauki magana ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah ya ce wanda yake kaza yake kaza kuma wallahi ƙarya ne ba hadisi ba ba ma gaskiya ba a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan falaysa bawwa maqadahu minan nar duk wanda zai mun ƙarya da gangan to yaje ya laliba tuntuni dama aje masa kujera a jahannama tana jiran shi to a yau ka duba ga mutum nawa ne masu copy and paste na abin da ba su san ingancin sa ba kuma a kawo maka tsuran magana ba madogara tsuran magana ba madogara alhalin mu mun san cewa al-isnad min ad-din laula al-isnad laqala man qala laqala man sha'a ma sha'a kowa sai ya faɗi abin da ransa ke so kuma mu ce magana kace sammu la rijalaku wannan magana da ka faɗa waye riga ka faɗin ta malami na shi kuma fa malami shi har a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ciki lafiya baka lafiya daga lokacin da mu ce faɗi magana ya fara inda inda to kaga wannan ba abin da kai zaka dauke shi a matsayin abin bauta ga Allah ba to amma mutane daga cikin matsalan gurin tarbiyyar wannan yana ciki ba ma iya ba su kulawar da ya kamata sannan daga cikin abin da ya haifar na lalacewar tarbiyya akwai sanya hotuna ko maganganu masu tada hankali wanda a matsayin dan uwanka musulmi ba ya halasta ka tsoratar da shi ko ka cutar da shi da wani abu wanda ba tsari ne na shari'a ba wani shi ba su da ɗabi'a in banda sa abubuwan da suke da tada hankali da tsoratar da al'umma a cikin dukkan irin waɗannan kafafi wani da gaskiya abin da ke sa shi haka shine shi dama abin da ya zo kawai neman suna ne da fuskar mutane to in ya ce zai yi abin da ya kamata an riga shi tunda kuma shi ba kwaɗayin lada yake ba kaga hanyar da zai ɗauka kaɗai shine khalid tu'ra ka saba ma mutane don kai a sanka to akwai irin waɗannan matsalolin wani zai zo sai ya ɗauko abubuwa kawai ya rinka kawo ma mutane waɗanda ya san cewan wannan abin da zai kawo ya saba ma tarbiyyarsu na addini ya saba ma al'adarsu ya saba ma abin da aka gina su a kai to zai ɗauko wasu abubuwan ka gani cewa abubuwa ne na turawan yammacin duniya waɗanda su suke a wurinsu na rashin tarbiyya da fitsara da tambaɗewa amma sai ya rinka kawo su cikin irin al'ummarmu wanda ta ginu da tarbiyya na addini to ne na daga cikin matsaloli waɗanda ya kamata a kiyaye su sannan daga ciki matsalolin da social media suke da shi akwai cin mutuncin mutanen da bai kamata a taɓa mutuncinsu ba musamman malamai na addini zai baka mamaki ƙwarai da gaske ka tarda malamai suna saɓani a junansu a matakinsu a ƙarfi irin nasu amma sai ka samu ƙaramin ɗalibi shi ne ke ɗaga alƙalaminsa yana jarrahawa yana abin nan da sauransu wannan tabbas rashin tarbiyya ne addinin musulunci mun sani ya ginu a kan cewa mutane ba za su taɓa gushewa suna saɓani a junansu saɓani wani abu ne sananne kuma yana da ladubban sa'ai a musulunci yana da haƙƙoƙi na kiyayewa juna to a lokacin da su malamai manya su ne suka cancanci yin wannan a junansu sai ka tarda ƴan ba mu tafasa ba har mun ƙone su kuma su suka kowa ririta wutar fitina a cikin mutane kuma ba su ɗaukan gaba wanda ke haifar da maslaha ga al'umma sai dai gaba da zai haifar da saɓanin haka ɗin to wannan shi ma yana daga cikin matsaloli masu girma da ake fama da su a waɗannan kafafai ɗin sannan daga ciki ƴan uwa musulmi akwai illa na abin da ya shafi matsala ta yada alfasha a cikin al'umma, tun daga abin da ya shafi zinace-zinace da makamantansu. A wancan gab da Ramadana ta bara da muka wuto, ba wannan da muka gama yanzu ba, akwai abu da ya faru da wani matashi mai ban tsoron gaske wanda ya kamata ya zamto abin kallo a idan duk wani matashi da yake social network. Yaro ne matashi yana ganiyan kuruciyarsa, irin website din nan pornographic da ake da su na yada batsa da maka da alfasha da tsaraici da zinace-zinace da sauransu. Irin waɗannan website din ya shiga da kuɗinsa, ka san mutum zai iya subscription sai abu da makamantansu, to sai yayi da irin wannan ɗaya daga cikin waɗannan kafafe din, kuma har sai yayi da dama irin yadda za a iya bashi daman wasu ma su musharaka a cikin abin ne, sai ya sanya duk abokanansa kusan mutum shida, duk abin da aka turo mai inbox ɗinsa kai tsaye kawai ya wuce wurin waɗannan mutum shida, abokansa ne. In ya shiga musu su kuma suna da group da za su haɗu su tattauna su yi fitsaransu yadda ransu ya so, kun sun haɗu a zahiri. To ya yi abu ba jimawa sai ya hatsari mota ya rasu. Lokacin da ya rasu, wannan abu a Kaduna ya faru. Lokacin da ya rasu, sai suka ga ya rasu amma kuma har yanzu yana turo musu saƙo. To kuma dai ka san bayan da za a yi na kabari ya maka Facebook ko WhatsApp, hankalinsa ya tashi. Akwai hanyoyi da ake bi na reporting din mamaci a waɗannan kafafe din, musamman Facebook, tunda ba fakensu bane misali ba su muke nema ba. Akwai inda za ka yi kai reporting cewa wannan mai account din ya rasu, za su yi maka tambayoyin da in ka cika sun san da gaske ka san shi kana da kusanci da shi sai su rufe shi. To da suka zo daga cikin tambayoyi suka tambayi password ko na a makamancin wannan, da suka abokan suka yi reporting cewa wannan yaro suna so a rufe abin nan ɗinsu, shine sai suka ce ai ba zai yiwu ba har sai sun amsa waɗannan tambayoyi. Duk tambayoyin da aka yi musu sun kasa amsa su, duk tambayoyin da aka yi musu su biyar ɗin ba wanda ya iya amsawa. Sai suka ce to gaskiyar magana su ba su yadda da su ba, da haka nan abu ɗaya za su iya musu ƙoƙari shine su yi haƙuri har tsawon lokacin da ya yi subscription ɗin nan ya ƙare, to ba za su yi renewing ba tunda kuɗin shi ya ƙare. Kun san na tsawon wani lokaci ya yi? Shekara huɗu. Shekara huɗu. To abin da nake so ku ƙaddara a ce kullum za a ɗago ma mutum mummunan aikin da ya gadar a ban ƙasa har tsawon shekara huɗu yana ƙabari. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Shekara huɗu. Haka nan sai dai da ya shigo su yi deletin. Da ya shigo su yi deletin. Da yawan su ma sun tuba sanadiyar mutuwar shi. Ka ga ra'al kiyama ma ba lallai ne su haɗu wuri ɗaya. To wannan fitina ce. Yanzu in mutum na tsaye da waya kana zuwa ku suka ga ya sauke screen, to Allah ya kyauta. Mace ce ko namiji? To waɗannan suna daga cikin ƴan uwa musulmi. Wallahi al'azim wannan na yaran nan kaɗan ne daga cikin irin matsalolin da ake fama da su. To kuma duk lokacin fa da mutum ya shiga irin waɗannan ya nutse, kar ka raba ɗaya biyu, ya riga ya ma alƙur'ani hijira. Dan duk wanda ya kai wannan matakin ba za ka same shi yana kiyaye azkaru sabahi wal basar, dan da ya kiyaye su tabbas da sun hana shi daga wannan mummunan aiki nashi. Daga cikin matsaloli yan uwa musulmi na social media shine tozarta ibada musamman sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam mun san yanda ya koyar da mu al'amarin sallah bai dauke shi da sauki ba. Ba a sausauta ma mai lafiya da mara lafiya ba har sai in ya kai matakin da ba zai yiwu ba. Babu ibadan da har a fagen daga ba a ɗauke maka ita ba sai sallah. To amma sakamakon waɗannan kafafe, duk da cewa sallah ita ce abinda kowannen mu nan ke fatan ta yi masa ban kwana da gidan duniya, kuma shine abu na farko da za a yi ma bawa hisabi a kansa ranar alƙiyama. To amma waɗannan kafafe sun shagaltar da mu shagaltar wanda hammamun tozarta ta shi yasa zaka iya ganin mu da siffa ta kamala amma ayyukan mu ba na kamala bane waɗannan sun taimaka gurin ruguza tarbiyyar mu da tozarta wajibai kuma duk sanda mutum zai tozarta wajibai to yana kusa da kaba'ira yana kusa da abubuwa na sako waɗanda za su yi duhu wa zuciyarsa ta kasa ɗaukar sakon da Allah yake so ta ɗauka inda mutum zai lizumci abinda Allah ke so musamman na sallah to tabbas za ta taimake shi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kenan tozarta ta shi ya bada damar alfahsha da almunkar din suka riske mata to ya kamata lallai dukkan wanda zai hulɗa da waɗannan abubuwa ya san cewa wannan matsala ce mai girman gaske za ka gani za a kira sallah masallaci zai cika masallaci ba zai cika ba za ka iya wucewa kusa da masallaci ka tadda musamman matasa duk wayoyi ne a hannunsu a kira sallah a tada iqama wallahi suna zaune kuma menene ya hana ku tashi ina so wani chat conversation wani abu nake karantawa ko nake downloading nake jira sai na yi kaza to wannan fitina ce mai girman gaske wanda kar mu manta Allah madaukakin sarki ba shi da alaka da mutum sai ta hanyar biyayya shi yasa bai haifa ba ba haife shi ba in kana neman abun hannunsa ba sai kai masa da'a to ba daidai bane mutum musulmi ya bar rayuwarsa ta kare da irin waɗannan al'amura daga cikin illoli na waɗannan kafafen sadarwa akan tarbiyya shine sauƙaƙe ma mutane sauraron waƙe-waƙe da maganganu wanda suke na baza yana da sauƙi wani in ya shiga akwai ustad din da zai download wasu group suke da shi haka za a yi ta turowa wanda kuma wannan waƙa din mun sani malamai magabata sun magana akan cewa tana haifar da munafurci a zuciyar mutum fiye da ni yanda ruwa ke tsirar da ciyawa a ban ƙasa shi yasa su daga cikin magabata faɗin Allah maɗaukakin sarki wa minan nasi man yashri lahwal hadith liyudilla an sabilillah wasu daga cikin sahabbai suka ce wallahi waka ake nufi da wannan ayar to don haka nan zai yi kyau kwarai da gaske kullum abinda za ka ji a waɗannan kafafe ka rinka hararo da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka wallahi sai Allah ya tambaye ka game da su ranar alkiyama ina ka tafiyar da su a ina ka karar da su alqur'ani shine abin da ke sanyaya zuciyarka ko kana da wani fitaccen gwani har ka kana cikin wani group da kullum sai an turo wani to wannan abin kulawa ne ɗan uwa musulmi duba da yanayin lokaci daga cikin gurɓacewar tarbiyya mai tsananin muni a wannan kafa sai shine haifar da zinace-zinace duk da na kawo wani ɓangaren shi a baya amma abin da ya dawo da hankali na kansa shine illa ya tashi hatta daga kan samari da kake gani yanzu abu ne mai sauki kana ganin mace kamanniya ba ta fita gida sai da sura na kamala tana da aure tana da ƴaƴa amma wallahi samarinta sun fi biyar a waje wallahi alazim wannan ruwan dare ne ga duniya a social network duk wanda ke hulɗa da wannan kafafen ya sani tana da wanda za ta haɗu da shi wuri kaza zai sai mata kaza ya turo mata kaza ta san lokacin fitanka ta san lokacin shiganka ta san shi irin lokacin da za ta bashi ya yi magana da ita ko ya kira ta ko ma su haɗu to idan har an ce gidajen auren baki waɗanda sun ma riga sun samu katangan abin da ya kamata ya katange su daga zina kuma su ne ke da wannan ɗabi'a sai ka san matsala ba ƙarama ba ce to a mazan ma akwai wannan da yau a difinka na WhatsApp ko na Facebook musamman WhatsApp wanda bai da lamban ka zai ga alama kamar mace ce ke da wannan lamban zaka sha mamaki za ka ga mutane da baka yi tsammani ba suna maka magana tsammanin su mace ce kuma maganganun rashin tarbiya to gaskiya wannan matsala ce wanda ko ita ta isa ta haifar da irin fitinan da muke ciki a rayuwa da tsanani kuma mu sani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim su da aka yin kwa musulmi wannan matsaloli ne kadan daga cikin matsalolin da ya kamata mu fito da su insha Allah ta'ala na san za ku iya riskan takaddan da aka umurce mu da mu rubuta na mun faɗaɗa bayanai a ciki waɗanda na san in Allah da za su amfane ku a ciki za ku je aikin malamai a social media mu lokaci ba zai ba mu dama mu kawo shi ba ciki akwai maganan musulunci da fasahar zamani har sun kai goma ana ɗauka hudu ne shi yasa ma nazo nan a guje so saboda haka abinda nake so a gurguje mai magana akai shine ina mafita game da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na matsalolin tarbiyya wato a cikin al'umma mafita na farko wanda shine yafi kowanne ƙarfi shine tsoron Allah kowannen mu ya sani akwai ran da za a tashi shi tsirara gaban mahaliccinsa akwai ran da za a zo ma da ayyukan ka jibge wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada wallahi sai Allah ya kawo maka ayyukan ka kuma sai an auna su auna adalci da yanda kai amfani da waɗannan kafafi na alkhairi za ka gani da yanda kai amfani da sunan sharri za ka gani wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awla to dan haka nan ya rage gare ka ka ji tsoron Allah ka tuna ran da za a tashi a bambance fari da bakin ayyukanka akan waɗannan abubuwa da hannuwanka suke da hannu za ka danna ka latsa ka tura ka dauko ka canza shi kuma Allah ta'ala na cewa al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai hannuwanka sun shaida me kai mutun nawa ka tura ma alheri ka rubuta ko sharri duk za su gaya ma Allah dan su tabbatar ba dan Allah bai sani ba dan ai ma cikakken adalci to mafita na farko kenan duk da wani abu ya subuci a bayani na baya yayin nawa wanda shi zai biyunta mallam Isma'il sahabi Allah ya kara masa lafiya ya nusar da ni daga cikin illoli masu karajin yancin yan adam wannan abu yana daga cikin matsaloli da aka fuskanta a social network kuma ake kan fuskantar su za a zo maganar yancin yan adam a ce gender equality daidaiton jinsi ya za a ce lizzakari mitlu hauzin unfaye wai a gado mace tana da namiji na da kasan mata biyu wannan ba daidai ba ne dan adam yana da dama ya fito ya faɗi abin da ya ga dama yana ga dama ya kaza alhalin mu a musulunci mun san magana na daga cikin abu mafi hatsari da mutum zai iya yi ta jefa shi wuta magana kalma yanda take shigo da mutum musulunci da kalmar shahada haka take fidda shi a guje surati tauba ta ishe mu misali wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab ko qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dazu nan suna masu imani yanzu Allah ya ce sun kafirta me ya haifar musu harshe kuma a maganar da kila ba su dauke ta da wata abin nan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mutum zai ta faɗin magana a cikin gaskiya bai dauke ta da daraja ba har ta kai shi wani matsayi a wurin Allah kamar yadda zai ta faɗin barna ya raina sannan kuma ta ja masa fushin Allah to dan haka nan waɗannan masu karajin yanciyan adam suna daga cikin da suka lalace tarbiyyar al'umma wasu zaka ga an magana sai this is barbaric behavior wannan wani backward mentality kuke fama da shi ci bayan tunani kuke da shi ya ana wani century new millennium kaza kuna kawo abin da shekara 1000 da kaza baya to duk wannan masu karajin yanciyan adam su suke haifar da irin wannan gurbacewar tarbiyyar su da haka nan dai mu koma kan mafita na fadin mafita na farko shine mu ji tsoron Allah saboda idan ka san cewa wa inna alaikum lahafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ya kamata ka shiga taitayin ka duk abin da kake akwai masu daukan mu Allah record ba dan bai sani ba sai dan ai maka adalci ran da zaka haɗu da sakamakon aikin ka to dan haka nan wannan shine abu na farko dole ne in mutane ba su ji tsoron Allah ba to babu abin da zai iya gyaruwa ƙarfi kadai zai gyara mutane ƙarfi kadai zai gyara mutane abu na biyu daga cikin mafita shine neman ilimi annafi ilimi mai amfani saboda duk wanda kaga yana saban Allah akwai cuta a zuciyarsa ne inda ya san Allah hakikanin sani da ba zai abin da kaga yana yi ba to shi kuma Allah ba a sanin shi sai da ilimi shi yasa ayan farko suran farko kiran farko umurnin farko Allah ce ikra tashi kai karatu dan in ba karatu sai kai ta sukuwa akan shirka ka dauka dokin tauhidi kake kai in ba karatu sai mu ce tufasa ta Allah ya dauka burge Allah yake to dole mafi karanci matasa iri na dai ba mu da uzuri dole mu tashi mu ba addini kariya ta fuskan yin karatu da mujin karatu hayaniya da rikici a yanzu ba namu bane kwata-kwata wannan ba namu bane kabar waɗanda suke da ƙarfin ƙashi su yi mu kam ku zo mu je mi alaikum ba'un tukuna dan har yanzu ba mu san shi ba to akwai buƙatar wannan sannan daga cikin mafita na gaba wajibi ne hukuma su ji tsoron Allah su shiga cikin wasu daga cikin irin waɗannan al'amura wajibi ne saboda haƙƙi na al'umma da gaske akwai kiyaye musu addininsu da hankulansu kuma waɗannan kafafe ana yaɗa abubuwan da sun saba ma hankali da addini Allah ya saka wa ƙasar Saudiya da alkhairi yanzu su kaga ko wannan WhatsApp ɗin a Saudiya ba za ka iya video call ba za ka iya audio call da shi ba video ba ka tambayi duk wanda ke can sai dai in kai kai daga nan amma daga can ba kai saka iya fita ba sun tsara duk irin wani duk yawancin wasu kafa na baka ko na alfasha da kala tsada ce ma nan ba wurin shiga ba hukuma ne ce wannan yarjejeniya ne tsakaninsu da masu harba satellite wannan kasan dole ku tsare ma mutane addininsu eh mun yadda to dan haka ba za ku shiga wuri kaza wani ba wanda zai accessin ya shiga ku kaza shi yasa ma in ka dinga matsawa sai kai kawai za ka zo an blocking dinka ne ko a bata email din naka ko a bata abu kaza naka to kaga ba hukuma ba mai iya irin wannan saboda shi malami wa ma alayka illa albalag isarwa malami ke amma umarni da zartaswa ba na malami bane na hukuma ne wanda wannan ya kai ni mafita ta gaba din shine dole malamai su taka rawan gani yana daga cikin abin da ya haifar da matsaloli a baya nisantan mutane masu nagarta a irin waɗannan kafafe din nisantan su ko dai ta kai tsaye ko kuma ta baibai in ce ta kai tsaye waɗanda suke da dama da alƙalami da lokacin rubutu lallai baya halarta lokacin da mabarnata ke ɗaga alƙalumansu sannan wanda suke mazajen kawo gyara ne kuma su sauke nasu alƙaluma wannan yarda da cin yaƙi ne an ci mu da yaƙi in muka yi haka to wajibi ne duk wanda Allah ya bashi wata dama da zai iya sakin wani abin da ya san alkhairi ne ga al'umma to lallai malamai akwai buƙatar ya ishe ku ƙaramin misali a baya farkon musamman Facebook a harshen Hausa wanda suka fi kowa cin karansu ba babbaka su ne masu zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci kasuwansu kaman ba gobe amma daga lokacin da Allah ya kawo zarata na gaske suka miƙe sai ga sun koma haba'an mansura fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkutu fil ardh kadhalika yadhribu Allahu al-amsal to in kaga ƙarya tana ɗagawa gaskiya ce shiru ne dan haka malamai akwai gudunmuwa ta baibai da nace shine wani malami bai da lokacin da zai ɗaga alƙalami ya rubuta bai da wannan wani malami bai da madawan da zai tsaya yayi wannan din to amma yana da ɗalibai da ya kamata su lizunce shi saboda karatunsa yana da tasiri da gudunmuwa wurin gyara al'umma su su jidinci wannan bangaren na yada abin da yake na alkhairi. Wannan mafita ce mai karfin gaske, sannan a gurguje an nuna mun lokaci mafita na biyun karshe shine iyaye su ji tsoron Allah, su san me suke ba ƴaƴansu kuma me ƴaƴansu suke a gidajensu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sai Allah ya tambaye ku akan wannan amana da ya ba mu. Sannan makarantu dole su bada gudunmuwa wurin ba irin waɗannan ababe kulawa ta yin dokoki a makarantar da kuma yawan nasiha wa mutane akan illoli na irin waɗannan abubuwa. Yan wa musulmi, abinda na faɗa ya zama daidai? Ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tara ni da ku a cikin lada. Abinda na faɗa na kuskure, ina neman gafaran Allah a cikin sa. Ina roƙon Allah yanda ya haɗa mu a wannan wuri ya maimaita mana wannan haɗuwa fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالام عمر شيخ زاريا بنجي الله يسعدك يا الخير. Gaskiya